أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شابكي قوتن رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دتاري حدود 30 دبيو ودونا رانا تيديدي دشابكي قوتن تقوس شكرا تدبو بيو دقوم شاد ايا تميلادية زامو تاشي درسينا قوم شابكي اتكين كراتمو نا تفسير القرآني اتكين سورة المائدة زامو تاشي آية تشسئين اتكين ونن سورة مي البركة دقا اتكين تنبيوين دا اكربوتو اكوي تنبيو كوركو ينا تنبير مينيني بمبنشن العداوة دكوما البغضاء abunda ake nufi da al'adawa shine gaba wato ka riki mutun abokin gaba wanda zakai mu'amala zakai masa mu'amalar maki ta hanyar neman isar da dukkan sharri gare shi da kawar da dukkan alkhairi a gare shi ita ka al-baghdha shine kiyayya kiyayya rashin san mutun wato kiyayya البغضاء العداوة تنا البغضاء العداوة تنا لزم تا البغضاء أما ذاك إيه سام ذاك إيه كم متن أما كم يزمن تو بكى عداوة دشيبا العداوة إن يزمن تو أكوي عداوة تو تنا كيتري كوي تنا كيتري حدن كيهيا يزواجا الإتداء تأدنشي أكم وندك كي جابا دشي ta hanyar wato ka hana masa haƙƙinsa ko kuma kai wani abu na sadar da sharri gare shi wanda kuma kiyayya ba lalle ya zamanto ta kai ga wannan ba kiyayya za ta iya zamantowa kawai a cikin zuci take ta rashin san alkhairin ya tsaya kawai akan hasada ba tare da daukan matakai a aikace na wato sadar da sharri ga wanda kake a kiyayyar ba sannan washin yumbo sanya yumbo ya halatta sanya yumbu dan rufe wato a furfura a yana da asali a cikin sunna amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ai yace kada kada ai da baki da yumbu din wanda yake baki a da aka kawo mahaifin sayyidina abubakar abu quhafa kansa ya zamanto fari fat da furfura yace a ai masa lalle akan amma kada a sa masa baki to sanya baki a jikin a furfura abu ne wanda yake sabani tsakanin malamai kuma wannan sabani da daddade ne wannan dai kusan shine abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai izinin da a sanya fari ba a sanya baki ba to wadansu sun fahimci daga wannan cewa makruh ne wadansu kuma sun fahimci kan cewa babu karhanci kawai dai ya zabi kan cewar a sanya masa abun da yake ba baki din ba dan haka basu ga karhancin a sanya wato a yumbu a jikin a furfura ba sawa'un taka ko ta gemu kamar yadda aka rawaito daga ayyukan wadansu daga cikin sahabbai daga cikin su akwai al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib da wani su daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi akan halarcin wato a sanya a farin bakin yumbu ko bakin shuni a jikin kodake zuwa zai sa shuni a jikin gashi a jikin furfura tunda babu nassi sarihi da yazo akan hani bai kamata a tsananta ba amma dai al'aula shine yi da abin da yake ba fari din ba kamar yanda yake mafi yawa daga cikin magabata na kwarai eh ba za a iya cewa haramun ba ne sannan yana ƙarshe ya ce a taya shi addu'a kan sha'anin karatunsa Allah maɗaukakin sarki ya yassare masa al'amarinsa wannan ya ce yana son ƙarin bayani a kan matsayin azumin wanda saura kimanin watanni biyu ko a kimanin awanni biyu ko uku a sharuwa sai jirginsu ya tashi zuwa Saudiya shin za su kintaci waɗannan awannin da suka rage masu su sha ruwan ne a sama ko kuma yaya za su yi eh wannan yana yawan faruwa kuma tambayoyi suna yawan zuwa mana kan wannan mutum ne jirgin su zai tashi karfe 5 alal misali kaga sauran kusan awa biyu a sharuwa to daga sun tashi in yace sai ya jira awa biyu awa biyu tunwan inda zai je ya riska tun sun sharuwa tunda yana gaba yana riskar dare ne dan haka a cikin irin wannan mutum zai hukunci da inda yake ne zai hukunci da inda yake ne in ma ya tambayi jami'an jirgin rana ta fadi a inda suke wanda yake kuma su za su iya sani ta hanyar ala idan ba su bashi bayani ba to ya ijtihadi gurgurdan ikon sa ya duba ta taga in yana dubawa ta taga zai iya ganin rana ko tana nan ko bata nan idan ya ga rana ta riga ta fadi to dama alamar shan ruwa shine faduwar rana idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad aftara as-sa'id idan dare ya fuskanto ta gabas wuni ya juya baya ta yamma rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa saboda haka babu din ka'idar shine kaga rana ta fadi a inda kake idan tafiya ake yi babu iskali a cikin wannan amma mushkilan idan dawowa ake ko idan daga gabas ne ka fuskanto yamma kamar waɗanda suke tafiya umra ta hanyar Dubai idan suka je Dubai da yake Dubai tana gabas da Makka saboda haka yayin da za a zo Makka yamma za a yi sai kaga kamar rana ta fadi daga kun dan yi gaba sai ka ta sake dagowa saboda haka a cikin wannan kuma wani lokaci hatta su masu jirgin sukan yi kuskure sai su faɗi lokacin faduwar rana in ma na can garin na Dubai ko kuma na Makka bayan idan suka faɗa maka na Makka ma wannan da sauki domin a inda kake dole sai ka sha ruwa kafin mutanen Makka su sha ruwa amma abin da ya kamata a yi lissafin da inda wajen da a daidai inda bigiran da mutum yake sai ya gani yaushe ne lokacin shan ruwansu idan alal misali kuna saman Riyadh sai ku yaushe ne lokacin shan ruwansu amma alama mafi wanda take ita ce yaqini shine kai aiki da idanka zaka rinka ganin yanda rana take tafiya din za ka ga faduwar ta kaga ta tuho kamar za ta fadi amma saboda gudun jirgin sama sai ga hakun zo wajen da yake ranar ba ta riga ta fadi ba ta ƙara dagowa sai kaga faduwar rana mai kon ya zamanto cikin minti 7 ko cikin minti 10 ta fadi sai ku wajen minti 30 kana jiran rana ta fadi ba ta fadi ba saboda haka zaka yi hukunci da inda kake ne an fahimci wannan ai ko kuma mutum zai bakin zai gurgurdan ikon sa ba za ka yi aiki da inda da wajen da ka bari ba wala wajen da zaka je zaka yi aiki da hukuncin inda kake idan kuma kana da irin yanzu ana sa program a cikin computer wanda yake na lokutan sallah na wurare daban-daban idan ka gane inda kuke zaka iya shigarwa ka ga wani lokaci ne rana take faduwa a nan wajen in lokacin yayi shikenan sai ka kare azumi tare da cewa faduwar rana ga wanda yake sama da faduwar rana ga wanda yake kasa daban ne dan rana sai ta fadi ga wanda yake da wanda yake kasa ga wanda yake sama rana ba ta fadi ba saboda yanda yake a tudu dan haka kai aiki da inda kake shine abin da yake aula wanda yake kuma amfani da ido yana da sai kai amfani da idanka kuma wannan ba abu ne wanda yake mai gagara ba wannan yace meye hukuncin waɗanda suke makala la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin motar su ta waje wasu kuma sukan sa kida ko su dubi matan banza to ai sa la ilaha illallah da ban sa kida shi kuma hukuncin sa daban sa la ilaha illallah idan ya zamanto kan cewa ba zai arraba wato ba zai bijirar da wannan kalma ta la ilaha illallah ga wato najasa ba kamar in ka shiga cikin chabi ya zamanto najasa ta zo ta taba sunan Allah to babu laifi in ka sa ta a waje wanda yake chabi ba zai taba ba dan kai wannan ba za a ce kai abu wanda yake haramun ba babu laifi a cikin wannan asalin sa halal ne amma babu lada a ciki tunda ba wanda yace idan kai wannan la ilaha illallah ambatanta a harshe shine ladan amma dan ka makala guda 100 a cikin motar ka ba za a baka lada ba babu lada akan wannan dan babu wani aiki na ibada da yace da yazo daga Allah cewa akwai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga aya ta alqur'ani cewa wanda ya makala la ilaha illallah za a bashi lada kaza amma kuma dangane da sanya kida wannan yana wannan sanya kida haramun ne kuma mutumin da ya zamanto ya sanya alamar addinin Allah a cikin motarsa kuma yazo yana yin kida wannan kamar yana kafa ma kansa hujja ne akan cewar ya sani ya take sanin. Haka dalika ko kuma wai duban matan banza, duban matan banza shi ma wannan haramun ne a kashin kansa, sawa'un ya sa la ilaha illallah a mota ko bai sa la ilaha illallah a mota ba, indai duban matan banza ya saba ma Allah. Wanda suke sawa a jikin bamfa ta baya, ai shine nace ka'idar ya zamanto ba za ka shiga wajen da yake za ka bijirar da sunan Allah ga najasa ta same shi ba. Yanzu wanda suke sawa a jikin bamfa, hagan aka shiga cikin, ya shiga cikin kwatami, haka ruwan nan zai taso ya fantsamu a jikin sunan Allah jalla wa ala, wanda yake bai dace ba, wanda yake bai dace ba. Idan yayi irin wannan, idan daga gangan yayi, dan ya wulakanta alqur'ani, to wannan dan ya wulakanta sunan Allah, wannan zai kai shi ya zuwa ga kafirci. In kuma ba da gangan yayi ba, bisa rashin sani ne, to ya cire, in ko bai cire ba zai zamanto yana cikin saban Allah. Mutum ne ya bar sallah har ya manta adadinta, to zai yi yaya zai yi wajen ramata, ko kuma menene mafita a gurin sa? Zai ka'ida shine yaqini ake amfani da shi, wato al-asl adam bara'atiz zimma, asali shine cewa ana binka bashi, ba za ka tabbata ka biya wannan bashin ba sai ka tabbatar a cikin zuciyarka kan cewa wato ka biya bashin da yake kanka. Za ka yi ta sallah ne, ka yi ta ramuwar sallah har sai ya rinjaye a cikin zatonka kan cewa ka rama iya adadin sallolin da ake binka. Ya mutum zai yi wajen hana zuciyarsa riya masa yin sabo? Mujahada, yaki da zuciya. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa amma man a'ta wattaqa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, amma wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana ransa daga alhawa, san zuciya. San zuciya shine wato abinda mutum zai yi wanda yake na saban Allah, wannan ka tsaya ka zamanto mai gadin zuciyarka shine kawai mabudi. Abinda zai taimaka a wajen wannan shine jin tsoron Allah, tunawa da ukubar Allah, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim, ku sani Allah mai tsananin ukuba ne, kuma Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Kada ka ce Allah mai yawan gafara ne kawai da jinkai, ka rinka kallon wannan janibin, to ka tuna kuma cewa Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda suka saba masa. Ka duba irin abin da Allah yayi, ka rinka tuna irin abin da Allah yayi ma waɗanda suka gabata na al'umomi, kamar Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Nuhu da Fir'auna, da kuma yanda Allah yayi mu'amala da yanda Allah yayi ma Yahudawa sakamakon saba ma Allah ta'ala da suke. Dan ka san cewar mutum Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da kishi, kishin Allah kuma ya gabawansa a cikin sabo. To kuma Allah yake wato kishin Allah shine Allah yana kin wannan abun, in Allah yake abu kuma zai yi ukuba akai in ba ya yafe ba. Wani irin zobe ne ya dace mutum ya sa? Kada ya sa, in namiji ne zai iya sanya na azurfa zai iya sawa, ko zai iya sanya na tagulla. Haramun ne ya sanya na zinari, makruhi ne ya sanya na karfi, amma sauran kamar na azurfa ko na tagulla ko na abinda yake na wato idan ma akwai na diamond ba haram bane ga namiji, zinari aka haramta, amma diamond zai iya sawa. Sannan a wani yatsu ya kamata ya sanya zoben nasa, kuma a wani bangare zai sanya shi, dama ko kuma hagu? Gaskiya wannan ahkamul khawa, Ibn Rajab yayi magana a cikin ahkamul khawatim, kuma gaskiya ni abin nan yana daga cikin abin da ban tsaya na fahimci hukunce-hukuncen Allah akan su ba, saboda ni sha'anin zoben bai dame ni ba, amma ana yawan yin fatawa kuma ina cewa ba zan iya ansawa ba saboda ban tsaya na karanta ba. Akwai littafi da Ibn Rajab yayi akan ahkamul khawatim, gaskiya ba zan iya tuna hukunce-hukunce abubuwan ban tsaya na karanta ba, kuma waɗannan hukunce-hukunce ɗin ba zan so ne fatawa a kai ba sai na tsaya na sani. Sannan me ingancin hadisin da Annabi ya ce da a ce Yahudawa 12 za su yi imani da ni, da duka Yahudawa za su yi imani da ni? Wannan hadisin ya inganta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ga waɗansu manyan malaman Yahudawa ne a Madina, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za su yi imani da dukkan Yahudawa za su yi imani, ma'ana dukkan Yahudawan Madina. saboda kasancewar su ne jagorori akan Yahudawa wanda Yahudawa suke bin su. Ya tabbata wannan hadisi. Sannan yace kamar yadda kai bayani akan rubu. Akan riba yake so sai ya sa ruba, to akwai kamar yadda kai bayanin ruba akan karatun karatu na baya, to ina son amsa akan wannan tambayar. Akwai wani dan kwangila da yake ranta kudi, da yake rantar kudi a wajena imanin naira miliyan 1, in har ya kammala yana dawo min da miliyan 1,400. To malam yaya wannan yake, amma kudin suna kaiwa wata 4 ko 3. Idan wannan idan ka bashi a matsayin bashi ne bai halatta ba, cinikin da kuke yi wannan riba yake baka. Amma idan kuka yi irin wannan, mutane mutum in yaga yana da in mutum yaga yana samu sai ya shiru, tunda dai akwai samu a ciki, to samu din ka tabbatar halal ne, ka sani Allah shine yake azurta mutane da halal, kuma shi yake azurta mutane da haram din ma. In haram din ma yazo arziki ne daga Allah, amma kuma Allah zai maka hukuba akai. Da wato da mutum zai danyi hakuri kadan, tunda Allah ya riga ya rubuta arzikin zai zo, da mutum zai danyi hakuri kadan haram din ta kauce, tunda Allah ya rubuta arzikin sai yazo sai halal din ta zo. To irin wannan kamata ya ka tsaya ku yi da wajewa. Me a me kake karban wannan kudi? Zaka je kai wannan aiki, hadin gwiwa ne ko ku menene? Idan hadin gwiwa ne, kaga shikenan ka san cewa duk abin da aka samu na riba zai zo ya ce maka to an samu riba. Ka san ka na riba kun yi ittifaki, dole kuma ku yi ittifaki din. Ko ba ku rubuta ba ya zamanto kun sani cewa abin da aka samu za ku raba daidai wa daida. Ko kuma abin da aka samu yana da kashi 1 cikin 3 shi mai kuɗi, kai kuma mai aiki kana da kashi 2 cikin 3, tunda kai ka samu kwangila kuma kai zaka aiwatar. Duk yarjejeniyar da kuka yi shari'a bata kayyade ba, in ma ka ce abin da zai dauka kashi 5 cikin 100 ne, shi kuma mai aiki ya dauki kashi 95 cikin 100, kuka yadda akan haka. Almuslimuna ala shurutihim, musulmi suna tabbata ne akan sharuɗin da suka yi ma junansu. To dole ne ya zamanto an fayyace komai. Idan ba a fayyace ba, idan ka bashi ne da zimmar bashi, in ka karbi dubu ƙari da ka karba ko nasisin kobo, riba ne ko bai halatta ka ci ba. Idan akan bashi, idan da zimmar bashi ka bashi, zai dawo maka da kudinka yanda ya karba. Amma idan ya zamanto cewar tunda ya ga harka ce wanda yake za a samu, kuma kai kake da kudi ka bashi, inda banki ya je zai karbi bashi, dole zai biya su kudin riba. To kai kuwa ka bashi domin ku hada gwiwa ku yi ku raba ribar, shine yafi, shine abinda ake cema mudaraba. Abinda ake cema mudaraba, mai kudi da mai aiki su hada gwiwa su aiwatar da abinda yake zai amfane su ga baki daya. Abinda ya kamata a yi kenan. Na'am. Idan mutum ya dawo maka da bashi ya ji dadi ya amfana sai ya baka wani abu, ya halatta ka karba da sharadin abu guda biyu. Idan babu sharadi daga farko, bakai sharadin cewa in ka tashi da to in na tashi dawowa dan kuma abinda da ya saukaka na kyauta na dan abinda yake na ihsani zan yi maka, to in ka fadi wannan an yi sharadi kenan. Abu na biyu, babu al'ada, al'ada bata gudana ba, domin al'ada kamar sharadi ce. Al-ma'rufu 'urfan kal-mashrutu shartan, abinda yake sananne ne a cikin al'ada kamar an shartanta shi ne. Idan al'ada ta gudana cewa idan mutum ya karbi bashi in ya tashi biya yakan dan ƙara da wani dan hasafi dan ihsani, to bisa wannan al'adar shi ma yayi, to idan ka san akwai wannan al'ada in ka karba riba ce, dole dai ya zamanto kan cewa babu al'ada babu sharadi, kawai a kashin kansa ya ga dama yayi maka, to wannan yana da cikin abin da ake ce masa husnul qaba. Kamar yadda aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranci bashin raƙuma guda biyu da aka zo za a mayar, sai ba a samu daidai shekarun waɗannan raƙuman ba, sai khiyaran raba'iyan, wato waɗanda suke sun fi su a shekaru kuma sun fi su a nagarta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba su, fa inna khayran nasi qada'an, fa inna khayran nas ahsanuhum qada'an, mutanen da suka fi alkhairi su ne wanda suka fi kyautatawa wajen biyan bashi. Kaga da yake babu sharadi babu al'ada, yace a ba su khiyaran raba'iyan yana a cikin sunan Abi Dawud da sunan Al-Baihaqi. Saboda haka idan babu sharadi babu al'ada ya halatta. In kudin suka salwanta wajen mai bashin ba sai ya biya. Wajen mudaraba ahsan, idan kudi suka salwanta wajen mudaraba, wannan shine gararin da ke cikin mudaraba, shine gararin da ke cikin mudaraba. Ka zo ka bada kudi yaje kwangila ta makale, kudi suka salwanta, kudi ba su fito ba, shi yayi asarar kwangilansa da aikinsa da wahalarsa, kai kuma kayi asarar kudi, kai mai kudi. Dan dama ka'idar shari'a shine al-kharaju bid-daman. In dai kana neman ka samu riba, to sai ka zamanto a shirye kike kuma ka dauki asara. Wanda yake a shirye ya dauki asara shine ake masa laminin riba. Adalci ne na musulunci. Ai kaga zalincin riba kenan. Zalincin riba zai baka kudi, kai asara ba, kai asara ba, dole zai ci daga wannan kudin. Ka biya shi kuma ka kara masa riba. Akan me? Bayan bai ne ya dauki asara ba. Kalamun ce cewa zaka dawo masa da kudinsa, kuma ka dawo masa da kari. Idan yayi asara fa, wannan ba ruwana. To wannan shine ainihin zalunci. To amma wajen mudaraba akwai adalci. Idan har kana jin tsoron asara, cewa zaka rasa kudinka, to ka bashi kai sadaka. Domin duk wanda ya bada bashi sadaka yi. Wanda ya bada bashi aka dawo kai bada bashi a dawo maka da kudinka. Duk hasarar da yayi ba ruwanka da asara, zai dawo maka da kudinka, amma ba zai kara maka ko kobo ba. Amfanin da yayi da wannan kudin kuwa, wannan sadaka ne kai. Shi yasa aka rubuta kamar yadda aka ruwaito hadisin Abu Umama Al-Bahili, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani an rubuta a kofa aljanna cewa sadaka ana rubunya ta da lada 10, amma bashi ana rubunya shi da lada 18. To wannan tafsirin shine nake taraddudi, hadisin ya inganta, amma tafsirin ina jin shine Sheikh Al-Albani ya da'afa shi. Amma tafsirin dangana shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika Jibril shine da'ifi din, wato ma'ana wani ne yayi tafsirin, amma aka raunana dangana wannan tafsirin zuwa ga mala'ika Jibril, shine wannan nake taraddudi akan wannan. Sai aka ce a cikin riwayar wadda ban tabbatar da ingancinta ba, ina da ita ce Sheikh Al-Albani ya inganta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'ika Jibril, menene yasa sadaka take da lada 10 amma bashi yake da lada 18? Yace li anna sa'ila yas'al wa indahu wal mustaqrid la yastaqrid illa an haja. Me tambaya a bashi sadaka, yana tambaya ne alhali ko watakila yana da shi, yana da kudin sa a cikin aljihunsa ko ya daure a ciki, amma kuma yazo yana bara. Amma wanda zai zo ya nemi bashi, ba zai nemi bashi ba sai in dai yana cikin bukata. To shi yasa sai aka sanya abinda ake rubanya mai biyan bashi fiye da abinda ake rubanya mai bada sadaka. Shi yasa ake kiransa al-qardul hasan, bashi wanda yake kyakkyawa, domin Allah ne zai biya wanda ya bayar, wato Allah ne zai biya maka ladan bayar da bashi din. Kuma shi yasa yake daga cikin, aka ambace shi a cikin uqudul murafaqa, ko kuma uqudul irfaq, wato mu'amala wadda ake ba ta neman abin duniya ba, mu'amala ce ta neman lada. Bashi da sadaka da waqafi da kyauta, duk wannan babin su daya a cikin shari'a, ba a babin ciniki ake sa su ba, domin ciniki shine abinda kake bayarwa domin zaka samu maimako. Sadaka kuwa da waqafi da kyauta da bashi kana bayarwa ne ba da zimmar zaka samu wani amfani ba, sai da zimmar ka samu lada wajen Allah jalla wa ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وعتيقوا الله وعتيقوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan giya da caca da duwatsu da ake yankan wato da ake yankan neman kusanci da zuwa ga gumaka da kuma kyauraye wato karan kyauro da ake neman samu da ake neman sa'a da su najasa ne daga ayyukan shaytan ba wani abu bane illa najasa daga ayyukan shaytan fajtanibuhu kunisance su kunisanci wannan najasar in la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir shaytan ba abin da yake so sai dai ya jefa ya afkar da wato gaba ya afkar da gaba da kiyayya a tsakaninku a cikin wato mu a cikin shan giya da yin caca kuma ya dauke ku ga barin ambaton Allah da kuma farin sallah dan haka me yanzu shin ba za ku bari ba ba za ku hanu daga aikata waɗannan ayyuka ba wannan ayar ta zo ne dan kada wato kamar gini take akan ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum Allah ya ce kada ku haramta dadadan abubuwan da ya halatta muku to kada a dauka cewar tunda giya da caca akwai wani abu na amfani a cikin su kamar yadda ya gabata a suratul baqara ul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas akwai laifi mai girma a cikin giya da caca amma kuma akwai amfani ga mutane kada wadan su rinka tunanin wannan amfanin to ai ya kamata a ce suna cikin tayyibat to yaya kuma gashi Allah ya ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta ma kanku dadadan abubuwa to me zai sa ya zamanto mun hanu daga shan giya to shine sai Allah ya nuna ya fita yace alhamr wal maisir innan ba sa cikin at-tayyibat ya sifanta su da mu wannan mummunan sifa cewa rijisun mummu wato a kazanta ne ar-rijis shine kazanta da yake kazantar da ta tabbata bisa hankali da bisa tunani da bisa shari'a duk kazanta ne sawa'un kazanta ta zahiri ko ta batini to Allah ya sifanta giya da caca da kuma al-ansab al-ansab jam'u nasb shine dutse ba gumaka bane a duwatsin da ake yanka ga gumaka akai yankan da ake ma gumaka iri biyu ne akwai yankan bauta dan a nuna wato girmamawa gare su akwai kuma yankan neman tsari za a je a dauko dan taure a yanka cewa idan kamar yaro da aka ga yana yawan laulayi sai a je wajen bokaye sai su ce musu ai abinda za a yi a je a yanka ko wani a ko dan taure da sifar sa kaza ko kuma raƙumi ko makamancin wannan a wajen gunki kaza to kowane gunki akwai duwatsun da ake yanka da ake masa yanka akan su a daidai su a kewayen Ka'aba akwai duwatsun da yawa kuma idan aka yankan sai ga in sun yankan sai a shafa jinin a jikin Ka'aba to saboda haka wannan al'adar ta yanka ga sawa'un ga aljani ake yi ko kuma ga gunki wannan Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin jerin gwanan waɗannan ayyuka na cewa kazanta ne dauda ne daga cikin ayyukan shaytan wal azlam kyauro sanda ne wanda wato kamar yanda kibiya take karan kibiyar ba tare da kaifin kibiyar ba tare da ruwan ba da yake sama shi karan da shi ne ake yin wato neman sa'a da shi yawanci iri uku ne akwai amiru akwai nahi akwai gufu amiru shine mai umar mai cewa kai nahi shine mai cewa kar kai guful shine mai cewa a sake zuwa a buga kamar ka shirya zaka je kai wani wata harka ko zaka yi aure ko zaka je neman abin nan ko an zo neman aure wajen ka kai ko kar kai sai aje wajen boka wanda yake na ɗaya daga cikin gumaka sai ya karkada ya karkada ya karkada sai ya fito sai ya ce to kazara idan kazara idan amiru ya za in kazaro amiru sai ka je kai in kazaro nahi ba za ka yi ba in kazaro guful sai ka mayar masa ya sake ciccikawa kuma irin wannan suna amfani da shi hatta wajen abubuwa da dama hatta wajen tabbatar da nasaba wajen nasaba sai ga sun fitar akwai kara wanda zai ce minku wani kara ya ce min gairiku wani karan kuma ya ce lasik naku ne yana cikin ku saboda haka idan ana shakka aka tumuci mace tan cewa wannan dan da tazo ba dan wato ba dan kabilar bane sai ƴan uwan uban da yayyansa da baffanninsa sai su dauki yaron sai aje wajen boka sai karkada sai a ce to kuzara in aka zara aka ce minkum to baki alaikum qurun qus dole ko zuna tai ba ku isa ku ce ba haka bane in kuma yace min ghairikum ko dan ne shikenan amma yadda shi shegi kenan in kuma yake ce lasiq wato yazo ya damfara da ku kenan shi ma dai kamar dai shegen to duk irin wayannan yana daga cikin ayyukan jahiliya wanda annabi sallallahu wanda alqurani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka watsar daga cikin ayyukan shaytan Allah ya ce rijisum min amali shaytan dauda ne daga cikin ayyukan shaytan abu na farko a ciki shine alhamru shine giya shari'a hamru a lugha da yaren larabci da kuma a shari'a shine ma khamar al-aql abin da yake rufe kwakwalwa duk wani abin sha wanda yake zai sanya maye ya rufe hankali ya sanya ka ji annashawa ya sanya ka kaji kan cewar ko menene zaka iya yi baka jin kunya baka jin tsoro baka shayin komai kuma ka zamanto cikin nishadi da farin ciki to wannan shine Allah shine giya sayyidina Umar yace asalinta daga abu guda biyar ne da ana yin ta daga ana tsuma ta daga inibi ko daga dabino ko daga alkama ko daga ko daga zuma ko daga kuma ash-sha'ir nau'i ne shi ma na alkama to amma mun san mu anan wajen ana yin giya daga dawa ana yi daga gero ana yi daga masara to dan sayyidina Umar yace daga abu biyar ne sai mu ce yanzu giyar da aka yi daga masara ba giya bace shi yasa sayyidina Umar yace wa kullu ma khamara al-aql duk abin da zaka sha ya sa maka maye wannan giya ne wannan ayar ita ce ta tabbatar da haramcin giya ne ha'iyan sayyidina Umar ya kasance da Allah ya sauka yana ganin illar giya domin giya tana da illa tunda idan mutum hankalinsa ya gushe to komai zai iya yi barnar giya yana da yawa saboda haka yana ganin cewar bayani ya kamata ya sauka akan giya din nan sai yake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa akan sha'anin giya sai aka saukar da yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas da sayyidina Umar ya ji wannan ayar sai ce Allah kai mana dai bayani akan giya bayani mai warkarwa tunda ayar cewa tayi za su tambaye ka dangame da giya da caca ka ce a cikin su akwai laifi babba akwai kuma wani amfani ga mutane to saboda haka waɗansu sai suka ce a duk da yake akwai amfani in dai akwai laifi to mu ba mu san amfanin suka daina sha amma waɗansu kuma suka ce tunda dai Allah ya ce akwai amfani to za mu sha saboda amfanin da ke ciki aka saukar da ayar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah ya ku mu'minai alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa waɗansu ma anan suka ce a to mu tunda ko haka ne ba za mu sha abin da za a hana mu rinka zuwa sallah wajen mun sha shi ba sai suka daina shan giya waɗansu kuma suka ce a bari mu kaurace mai giya lokacin sallah lokacin da ba lokacin sallah ba kuwa sai mu sha sayyidina Umar da yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya to sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir hayya zuwa ga fa hal antum muntahun shin ba za ku hanu ba sai sayyidina Umar yace intahaina mun hanu ya Allah mun hanu Allah ta'ala ya haramta giya saboda abin da ke cikin ta na al-mafasid kamar yadda zai zo a cikin ayar da ta gabata da za ta zo baya da kuma al-maisir shine caca dukkan abin da yake zaka yi domin ka samu kuɗi ba da haƙƙi ba yawanci su ma ta haka ne ta hanyar caca talakawa suke samun dama su ci nama ta irin wannan kada wannan kyauran ake yi sai mutun ya kawo raƙumi yace gashi duk wanda kyauro kaza ya fito yana da cinya wanda kyauro kaza ya fito yana da waje kaza wanda kuma kyauro kaza ya fito ana bin sa wannan cinya saboda haka sai ka ga mai raƙumi ɗaya wata kila tashi da raƙuma goma wanda kuma ba shi da raƙumi ko ɗaya ya samu damar cin cinya saboda me saboda kawai kyauran sa ya fito to idan kuma ya zamanto ya zo yayi yana tsammanin zai samu ya rasa raƙumin nan abun bai kare ba yana ganin watakila yanzu dama ce idan yayi watakila raƙuma goma ma zai samu sai je ya ciyo bashin wani raƙuma in ji Fahruddin Razi malamin tafsiri yace kai akwai wanda yake wato hatta gemun sa ma sai ya jinginar da shi kan yana ganin zai ci wani ya jinginar da iyalansa su zamanto bayi matarsa ta zamanto kuyanga ƴaƴansa su zamanto amayar da su bayi duk saboda me saboda kuɗin zai samu wani abu ta wajen caca to wannan ina ta kai ina menene amfanin wannan al'adar kuma dai duk wanda suka san irin abubuwan da suke faruwa a casino yanzu sun san irin sharrin da ke cikin caca to Allah ta'ala ya ce ba komai bane waɗannan innama dinnan tana nufin ne laysat illa ba waɗansu abubuwa bane illa dauda daga cikin ayyukan shaytan dauda dinnan abinda ake nufi wato abinda yake ake kazantar sa ake kyamar sa daga ayyukan shaytan saboda haka hatta amfanin mada da aka ambata yanzu sauran amfanin babu shi tunda yanzu an zo da innama babu komai a cikin su illa rijis wato babu wani amfani a cikin giya shi yasa shari'a ta hana shan giya ta hana tatsar giya sana'arta ta hana cinikinta ta hana dakwanta ta hana ka bada kes ɗinka ko shagonka a rinka sayar da ita a ciki duk wani abu da yake da alaka da giya Allah shari'a ta haramta Allah ya la'anci mutum goma akan giya kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mai shanta da mai tatsatta da mai ɗaukanta da mai sayar da ita da mai kuma da mai ajiye ta duk wani abu na giya Allah madaukakin sarki ya haramta idan da za a iya mallakar ta aje su don wani amfani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta amma wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani aboki daga kabilar Thaqif ya zo ya kawo ma duk shekara yana zuwa ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar giya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shan giya yake ba bai taba shan giya ba tun a cikin jahiliya kuma akwai daga cikin musulmi wanda a cikin jahiliya ma ba su taba shan giya ba a cikin jahiliya ba kamar sayyidina Abubakar bai taba shan giya ba saboda yace da abu yana ganin mutane suna sha suna tambele hankalin sa yafi karfi yayin abinda zai zo ya zamanto ya irin wannan aibu babu shari'ar ma ba su sha giya ba to shi dai wannan mutumin yana kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam giya sai lokacin fatuhu makka sai ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam tulun giya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai Allah ya haramta giya a bayanka sai yace ma wani baranasa yayi masa rada sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi masarartahu radan me kai masa yace ya rasulullahi cewa ne yaje ya sayar da ita sai a kawo maka kudin sai dai hadiya ya kawo sai yace innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha Allah da ya haramta shan ta shi ya haramta cinikinta in Allah ya haramta abu kuma sai ya haramta kudin sa saboda haka giya bai halatta a cinikinta ba daga nan ne malamai suka dauki duk wani abu wanda yake haram ne ainiyan haramun ne a cinikin sa waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar akan cewar giya najasa ce saboda an ce rijis kazanta an rijis najasa tana shiga cikin sa saboda haka suka ce giya najasa ce wanda yake shine mashhurin maganar mazhabar Imam Malik waɗansu malamai daga cikin mazhabar Imam Malik al-Baghdadiyun da al-Qarawiyun sun saba ma Imam Malik anan suka ce giya ba najasa bace giya zahira ce tana da tsarki wannan abin da Allah yake nufi da cewa rijisun min amali shaytan wato kazanta ce a aiki aikin ta ne kazanta ba zatin ta ne kazantar ba kamar yanda caca aikin caca ne kazanta kamar yanda al-ansab dutsen ba kazanta bane aikin da ake na shirka a kansa shine kazanta kamar kyauro kyauran ba najasa bane aikin da ake yi da kyauran na neman a san gaibu shine kazanta haka zalika giya aikin da ake da giyan na ashata shine kazanta saboda haka suka ce giya dan ta taba jikin mutum ba sai ya wanke ba, tahira ce ba najasa bace. Kuma suka ce an kurarar da ita a titunan Madina, inda najasa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kada a kurarar da ita akan titi, kamar yanda ya haramta a mutum ya je ya tsuguno akan titunan mutane, ya hana mutum yayin najasa ya biyan bukata akan qari'atul tariq, akan hanyar mutane. Amma da aka halatta cewa azubar da ita ya nuna kan cewa ba najasa bace, to malamai sun yi ta sabani tsakanin su da juna akan wannan matsalar والراجح والعلم عند الله شو أجيا بنا تسابق. تو أما شيء إذا كانت الكحول ودا أكى أمpanies إتا يعني إذا زاي مكا اللورة كجيه كنسان أكيد أن سواب إن دا أكى أو دعاء دا أكى دا أكى spirit ودا أكى تو يوين شيء أنا أمpa أكيد وين ديك نأثل أو واتو إثنول وين ديك شيء نمدد تكى سنيا ماي أتكينجيا دوما وين ديك سنيا ماي أتكينجيا إثنول لي. To wannan ethanol din ana sanya shi a cikin abinda ake wato abinda ake mayar da waje mai tsafta, kuma ana sa shi a cikin turare in aka tashi fesa turare dan ya rinka tashi. To wannan ethanol din tunda shine abinda yake sanya maye, idan muka ce giya najasa ce, idan mutum yaje aka yi masa allura kenan kafin ya sanya wandansa dole sai ya wanke nan wajen, domin idan mutum najasa ta taba shi ba zai yi sallah da wannan najasar ba sai ya wanke ta, saboda izalatul najasa yana daga cikin sharuɗin sallah. Saboda haka alal qaul da cewa giya najasa ce, wannan ethanol din wannan spirit din najasa ne ko ba najasa bane, a bisa qauli da cewa giya najasa ce, turare da ake fesawa mai tashi mutum bai halatta ya sanya wannan turaren ba kenan, tunda zai samu to ya sanya najasa kenan a jikinsa. Wannan wadansu malamai sun tafi da haka bisa najasar giya da kuma kan cewa abin tunda wannan shi turaren nan inda zaka shashi zai sa maka maye, kuma abin da yake sa maye ethanol din ne. Wadansu malamai hatta wadanda suka ce giya najasa ce sun ce a wannan ethanol din da ke cikin turare ko na cikin spirit shi ba najasa bane, domin ainihin ai ba giya bane, spirit ba giya bane, dan yana da maddar ethanol bata mai da shi giya ba, domin wata kila in ka sha spirit ma sai dai akai ka asibiti maimakon kai maye, tunda shi kansa ethanol din idan ya wuce wata nisba a cikin giyar zai zama to ba giya bace, kuma zai zama to guba ne. Saboda haka suka ce hukuncin yana da warani ne da sifar ta na giya, yayin da ya zama to kan cewa ruwa ne da ake sha, abin sha ne wanda yake sanya maye, to idan abin sha ne wanda yake sanya maye to wannan shine najasa, amma abin da ba a yi shi dan a sha shi ba ya zama to giya kamar turare ba za a ce najasa bane. Kamar yanda masu jika wanda suka jika bula su sha tana sa su maye ko ba haka bane, to wannan in suka sha wannan bular sun sha haramun, hukuncin ta kamar hukuncin giya ne, amma dan bula ta taba jiki ba za a ce najasa bane, koda ku kace giya haramun ci ya koda ku kace giya najasa ce, dan ba ruwan bula ba giya bane, ruwan bula ne kuma hukunci na komawa ne tare da illarsa, ba a kira shi giya ba, an kira shi ruwan bula, dan haka ruwan bula ne. Saboda haka hatta a bisa kauli da cewa giya najasa ce, irin waɗannan abubuwa da suke da wannan maddar ta ethanol ba za su mai da su najasa ba, wallahu ta'ala a'lam. Sannan Allah ta'ala ya ce fajitanibu, wannan shine wato Allah ya amfani da matakai da dama wajen aibata giya. Na farko yace rijisun dauda ne, rijisun din nan dauda an sifanta ayyuk, an sifanta gumaka da rijisun, fajitanibur rijisa minal awsan, fajitanibur rijisa minal awsan, kuni sanci dauda sune gumaka. Saboda haka da giya da gumaka an hada su tare, an ce dukkanin su aikin shaytan, dauda ne daga cikin ayyukan shaytan, kuma shi kansu ma hada su tare din aka ce alhamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu, a hada su tare da ayyukan shirka ya isa matuka wajen bayyana aibin giya. Abu na biyu aka ce fajitanibuhu, kuni sanci wannan daudar, wannan aiki, wannan mummunan aiki na shaytan, ijtinab wato ku isa matuka wajen barin sa, domin al ijtinab ya fitar ka, ba a ce fatrukuhu ba, aka ce fajitanibuhu, kamar yadda Allah ta'ala yake yace wajtanibu taghut wajtanibu wajtanibu qawla zur, abubuwa wanda suke masu girma su ake amfani da al-ishtinab, nisanta, ku nisance shi, nisanta wanda take mai nisa. Sannan na biyu aka rataya wato rabauta da barin sa din, la'allakum tuflihun, wato ba za ku rabauta ba sai kun bari. Dan haka mutumin da bai bar shan giya ba, babu samun rabauta a gare shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda Imam Sheikh Nasiruddin Albani ya ce, Hassan ne Imam Suyuti kuma ya inganta shi, yace giya din alhamru ummul khaba'i, giya ita ce uwar miyagun ayyuka, uwar sabo, dukkan wani sabo giya ne, wanda kuma duk ya sha giya ba za a karbi ayyuka, ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40, in ma yana sallar, sallar ba za ta karbi ba kwana 40, zai ba a karban sallar sa. Mutane sai neman a karbi sallar su guda daya, kai kwana 40 an ce ba za a karba ba. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutu alhali da giya a cikin sa, to Allah ya haramta masa shiga aljanna. Mutane uku Allah madaukakin sarki baya kallon su ranar alkiyama, al-aqli walidayhi wal mudmin bil khamr wal mannan fi lima a'ta, mai saba ma iyaye, wanda yake kangare ma iyayensa, yake zagin iyayensa, yake aibata iyayensa, iyayensa kullun suna cikin bakin ciki da shi, wannan Allah ba zai kalle shi ba. Da mai dawwama a cikin shan giya, kullun a cikin maye yake, a cikin giya yake. Da mai yin kyauta kuma yazo yana yin gori, ni ne maka kaza, ni ne maka kaza, wa'annan Allah madaukakin sarki baya san su, baya kallon su. To kaga a ce an hada mai shan giya da mai saba ma iyayensa, an san fa mai saba ma iyaye in ya mutu fa shikenan, fa shi da rahmar Allah sai illa masha Allah. Saboda asbabu din rahmar Allah shine godiya gare shi, wanda kai saba ma iyayensa to baya godiya ga Allah. To duk waɗannan suna nuna mana illar giya. Sayyidina Usman yana cewa ku nisanci giya domin ita ce ummul khaba'is. Ya fassara mana ya ake ta zamanto ummul khaba'is, uwar miyagun ayyuka. Yace a cikin wanda suka gabata daga gare ku, akwai wata mace, akwai wani mutum malami ne ko mai yawan bauta, akwai wata mace mawadaciya, kyakkyawar mata, sai ta nufe shi da sharri, sai ta tura kuyangarta wajensa, ta ce taje ta kirawo shi, zai zo ya shaida a wajenta. Shi ya dauka zai je domin shaida aiki na gari, sai ya tafi ya bita. Suna shiga daki, daga an wuce wannan kofa sai ta garke kofa, sai a tafi, in an shiga soro ta garke kofa, soro na biyu ta garke kofa, soro na uku ta garke kofa, har aka zo inda wannan mata take. Yana zuwa yace to ina shaidar, yace a ban kira ka dan kai shaida bane, yace na kira ka ne ka zabi ɗayan abu uku, ko dai kai zina da ni, ko kuma wannan yaron da kake gani ka kashe shi, ko kuma wancan tulun na giyar ka sha, ɗayan abu uku ka zabi guda ɗaya. Sai ce to ai gare shi giyar, yayi zina kabira, yayi kisan kai kabira, to gare giya. Sai ya sha giyar, da ya sha giyar yazo yayi zinan da ita, yace to ka a tona masa asiri, bari ma ya kashe yaron ma, ya zamanto kan cewar ba wanda ma ya san abin da aka yi. Saboda haka ta zamanto ummul khaba'i. Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce shaydan abinda kawai yake so shine ya afkar da gaba da kiyayya a tsakaninku a cikin shan giya. Shan giya tana kawo gaba da kiyayya, kuma wannan sananne ne ga abin da yake faruwa. Yawanci in aka tashi shan giya sai an haɗu, sai an yi majalisi, domin shine jin daɗin shan giyar, ana sha ana hira. To daga nan ne kuma sai ya zamanto sai faɗa ya barke, a fasa gilashi, a soma farke ciki, a fasa kwalba, a soma farke ciki. Wanda ya zo ya wuce ma, wanda yake shi ba shi ma da ruwansa ba mashayin ba ne, in ya zo ya wuce sai a ce yana yi mana wani kalla-kalla, a tashi a yi maganinsa. Haka shi kenan rigima ta ɓarke. To shi ita kuwa shari'a ta zo ne tabbatar da wato zaman lafiya da san juna da rashin gaba a cikin al'umma. Idan al'umma ta cika da mashaya, yaushe za a yi abin kirki a cikin wannan al'umma? Yaushe za a yi abin kirki a ciki? To ɗaya daga cikin mafasid ɗinsa kenan. Shaidan yana so ya jefa gaba da ƙiyayya tsakaninku a cikin giya da caca. Haka caca ma tana son ya ƙiyayya da gaba, wanda yake kuma wannan sananne ne ga waɗanda suka ga masu yi. Wa yasuddukum an dhikrillah, ya hana ku ambaton Allah. Me ake nufi da dhikrullahi a nan? Ambaton Allah da giya take hanawa, abinda yake mafi rinjaye daga maganganun malamai shine majalisar dhikr tana hana ku majalisar ambaton Allah inda za ku je ku ji Qur'ani ku ji sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to giya tana shedan abin da yake so da giya ya hana ku zuwa nan wajen domin wanda yake zai je wanda zai je ikiya gabaki ɗaya rayuwarsa tana cikin club yaushe yake da lokaci ya zo ya ji darasi ya ji abin da Allah ya ce ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma'ana domin ambaton Allah dan da ake nufi shine ambaton Allah da zai tunatar da mutum Allah shine ya karanta masa tafsiri a karanta masa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cire majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin dhikr wa anis salata kuma hana ku sallah domin yayin da kuka je kuka zamanto a cikin maye yaushe za ku yi sallah haka zalika yayin da kuke yin caca kun shagaltu kana ganin yanzu samu zai zo kaje an ce hayya ala salah hayya ala falaq kaje an ce qad qamatis salat din ma kace bari a gama wannan tukuna sai ya zamanto tun kana yin sallah kai kadai haka ya zamanto kan cewa ka daina yin sallah to sannan sai Allah ya ce hal antum muntahun yanzu ba kawo bari ba wannan yafi isa matuƙa wajen a ce ku bari yanzu kamar kai ne a zo a ce maka yanzu wani shine fa ya kashe ubanka shine ya zo ya mayar da kai maraya ya mayar da karnanka suka zama to marayu shine ya kwashe muku dukiyarku shine ya muku kaza me ya kamata kace in kana so kana shi da alaka da shi sai ya ce to ka daina alaka da shi ko ka zaka ce yanzu da wannan din zaka je kai alaka wane ne yafi isa matuka kai masa irin wannan tambayar saboda haka da za a ce ku bari wannan bai isa matuka ba wajen hana shine sai ya ce sai Allah ya ce fa hal antum muntahun yanzu ba za ku daina ba wato bayan illa ta bayyana ga abin da shedan yake muku da wannan kuma akai amfani da inna ma wato babu wani abin babu manufar shedan a cikin giya da caca in ba wannan ba ba ambaci al azlam wal ansab ba abin da shedan yake nufin yayi da ku duk da su ma ambata suna daga cikin al rijsu min amali shaytan saboda illa su bayyanan naci bautar gumaka da kuma wato yin kyauro dogaro gare su wajen sanin gaibu duk wannan abu wanda abu ne wanda yake illar su bayyanan nace sai ya zama to kan cewar abin nan aka fi bukatar sa a wannan bigiran shine na illar giya da caca shi aka ambata sannan Allah ta'ala ya ce wa atiullaha wa atiur rasul wahdaru ku bi Allah ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam ar-rasul abinda ake nufi wannan al-in lil ahad wato wannan manzo salawatullahi wasalamu alaihi wanda yake karanta muku alqur'ani wahdaru ku kiyayi saban Allah wato bayan kun bi Allah din kuma ku kiyayi saba masa fa in tawallaytum in kuka juya baya kuka kibin Allah ko kuma kuka ki wato kiyaye kawukanku daga sabo in kuka juya baya fa inna ma ala rasulina albalagul mubin to babu abin da yake kan manzanmu salawatullahi wa salamuhu alayhi illa albalag al mubin sai isarwa wanda take ta filla wato ba ya dora ku akan biyayya ba kaga ai manzan ba na wani bane namu ne mu da muke da ikon mu dora ku akan gaskiya din to tunda mu da muke da ikon mu dora ku akan gaskiya ko manzan namu ne kuma ya isar ko ba ku doro akan gaskiyar ba kun ga ba laifin manzo bane kenan tunda abin namu ne mu ne muka ga dama inji Allah mu ne wanda zamu muku wannan shi yasa sai aka jingina manzan ya zuwa gare shi sallallahu aka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa idafa da cewa manzan na Allah ne to babu wani abu da yake akan sa illa isarwa wanda take ta filla bayanin annabi sallallahu alaihi wato isarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga sako a bayyane yake babu gumud babu abinda zaka ce baka gane ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi magana kararaha talatan sai ya maimaita sau uku sai ya maimaita sau uku duk dakikancin ka sai ka fahimta duk dakikancin ka in sai ka fahimta har abinda ya zamanto kan cewar yana jin kunyar ya zamanto ya fada sai ya tabbatar an yi ma wanda yake jin kunyar bayani wata mace ta zo ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ta yi wajen tsarkin haila ya gaya mata ya ce ta ɗauki wato auduga wadda za ta sa turaren miski sannan ta yi tsarki da shi sai ta ce yaya zan yi tsarki da shi ya rasulullah ya ce ki yi tsarki da shi ya ce yaya zan yi tsarki da shi ya ce subhanallah ki yi tsarki da shi wato so take sai ya faɗa mata ɓalo-ɓalo sai Aisha sai ta jata faqiha ta san fiqhu ta fahimci dan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kunyar sa baka jin ba zai ce a'a ba amma kana gani a fuskar sa kana gani in an takura masa sai dai ka gani a fuskar sa sai ta jata sai ta yi mata bayani cewa wato ta tabbai biha atharad dam inda jinin yake fitowa sai ta rinka sassakawa dan wato ya karya wannan warin kaga sai da ya tabbatar an yi mata bayani shine albalagul mubin din to haka yake isa matuƙa shi nasihar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa shaida cewa ya isme isarwa ne to kuma wannan shine wajibin sa na'am.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح باب لي في أكم وأند سكي إيماني سكي أيك أيك نجني باب لي في أكم سو فيما طعموا أكم أبند سكشاء نيتجيا إن دكما أبند سكشي na abin da suka yi tsororin sa da ta hanyar caca babu laifi a gare su idan sun yi akan abin da ya riga ya wuce idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat idan dai sun ji tsoron Allah sun ji tsoron saba ma Allah yayin da suka rinka ci wato sun yi ne a bisa cewa ba a haramta ba a lokacin wa amanu kuma sun yi imani wato bisa suna nan akan sifar su ta mu'minai wa amilus salihat kuma suka yi aiki nagari thumma taqaw wa amanu sannan suka ji tsoron Allah yayin da wahayi yazo da ya haramta ta to sai suka ji tsoron Allah suka haramta ta akan su wa amanu suka yi imani da abinda Allah ya saukar na wahayi akan haramcin nata thumma taqaw suka sake jin tsoron Allah kan ba za su saba ma Allah wajen wato rashin bin wannan wahayi ba wa ahsanu kuma suka yi ihsani suka kyautata wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane waɗanda suke masu ihsani wannan yayin da wannan ayat ta sauka sai sahabbai suka rinka cewa to yaya ga su Hamza bin Abdul Muttalib su Mus'ab ibn Umair da sauran sahabbai wanda yake sun kasance suna shan giya kuma har suka mutu akan wannan suke lokacin haramcin ta bai sauko ba domin haramcin giya ya sauko ne bayan yakin Uhud suka ce to me ya same su me zai faru gare su sun mutu da ita a cikin cikin su ga kuma abinda Allah ya faɗa rijisun ne min amali shaytan sai Allah ya ce a'a laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junah babu laifi akan su a cikin abinda suka riga suka sha ne giya din wanda ya riga ya wuce tunda yayin da suka sha yayin da a cikin abinda suka sha a lokacin da take halal idan dai suka ji tsoron Allah sun kasance a cikin sauran abubuwa suna kiyaye iyakar Allah ba su sha ba sai da izini daga Allah sai da kyaliya daga Allah to amma yayin da kuma umarni yazo na hani ya zama to kancewa sai suka kamanta umarni shine abinda sahabbai suka yi dan wataran kamar yadda Anas ya ruwaito a cikin Muwatta suna zaune tare da sahabbai da su Abu Talha al-Ansari da Abu Ubaida ta Amir ibn al-Jarrah ana shan giya sai kawai wani ya taho a guje yake cewa an haramta giya an saukar da Al-Qur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an haramta giya sai suka ce aje a tabbatar ana zuwa aka tabbatar da haka ne sai Abu Talha al-Ansari yace ma Anas tashiya Anas duk waɗannan tulunan giya fasa su a nan take suna cikin shan giyar kaji fa suna cikin maye fa amma ana cewa umarni ya zo daga Allah sai suka hanu to wannan shine ita kawadin da kuma ihsani to Allah ta'ala yace yana son mutane waɗanda suke masu ihsani daga cikin abin da yake nuna wato illar giya wanda yake shi malamai suke ambato na sababin nuzul na waccan ayar shine hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wata ran yazo wani majalisi na ansari tara suna shan giya ya zauna ya sha giya tare da su shi ma sai ya kama yaban muhajirun sai ansar suka ce a wajen mu ne zaka rinka yaban muhajirun akan ansar sai aka dauki cinyar raƙumi aka labta masa a fuska har hancin sa ya kare sai jini ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce sanadiyar saukan wannan ayar domin wannan ya so ya zamanto ya sanya gaba tsakanin muhajiruna wal ansar da kuma abin da ya faru da sayyidina Ali da sayyidina Hamza ibn Abdul sayyidina Ali yana da waɗansu taguwa guda biyu da yace zai je ya samu wani bayahude ya rinka daukan masa ingirici yana kai masa gonar sa ya rinka biyan sa kun gonde yake nuna kan cewa ya halatta mutum ya aiki ma wanda yake ba musulmi ba wannan hadisi ne sahih kudin sai ya tara sai ya walimar auren sa da Fatima taguwarsa guda biyu da ya samu lokacin yakin Badar Hamza bin Abdul Muttalib yana zaune cikin tare da waɗansu sahabbai ana shan giya. Ga mawaƙiya tana waƙa, cikin waƙarta sai ta zaburar da shi kan waɗannan raƙuma na Sayyidina Ali, tace tana so ta gansu suna ta ga hanji na yawo. Hamza sai ya tashi ya farke cikin ɗaya. Sayyidina Ali da ya zo ya gani idan sai cika da hawaye sai kuka, ya koma ya je gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a taso, zai taso da Sayyidina Ali da Zaid ibn Haritha suka zo. Ya zo ya samu Hamza ya ce menene wannan? Hamza yana bige a lokacin ya kalle su, ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransa ya ce dukku ba bayin ubana bane. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da yake ya san halin da yake ciki. Sai aka saukar da aya ta haramci. To kaga duk wannan yanzu idan da ba dan irin tarbiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da kuma shi kansa kyakkyawan hali na Sayyidina Ali, da wannan ai ta zama to sanadiyar gaba tsakaninsa da Hamza. Saboda haka kun ga abin da giya take sawa kenan. Kai ko mutum kai tanadi abin da zaka yi aure da shi, kuma aure fa ba kowane aure ba, yar Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka aura. Sannan abin yazo ya kawo maka jinkiri na awa daya a nan wajen, wanda ya maka ya sabba maka wannan jinkirin, ai kaga babu shani tsakaninka da shi. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني ليبلونكم الله بشيء من الصيد للي والله الله زي مكجرباوا دونا الله زي مكجرباوا دا واتو نامن داجي نفروتا تناله أيديكم ورماحكم دا هنو انكزاس يكيوا يزوا قريش تكين سوكي masunku za su kaiwa zuwa gare shi cikin sauki ku kama su. Liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, domin Allah ya san wadanda wanda yake jin tsoron sa a fake, baya ganin Allah amma yana jin tsoron saba masa. Faman i'tada ba'da zalika, duk wanda ya wuce iyaka bayan wannan daga cikin ku, falahu adhabun alim, to akwai azaba mai radi da za ta tabbata a gare shi. Wannan bayani Allah yana daga cikin lutufin Allah, ya bayyana ma mu'minai abin da yake zai musu na kaddarsa, abin da yake zai faru gare su na jarabawa. Wato Allah zai suna cikin Allah ya haramta musu yin farauta a cikin hali ihrami. In mutum ya dauki ihrami na haji to bai halatta ya farauta ba. Ko mun san a can wajen ba noma ake ba. Daya daga cikin hanyar samun abinci ta farauta ne. Ko yawanci kuma abinda ake farautar wato a jakin dawa da bauna da barewa da abin nan a kurege da irin zomo, yawa da su zomo da su jimina su ne dama abubuwan da ake farautar. Tsuntsaye da kyarni ba a cika yi ba. Tanaluhu aidikum, hannunku za su iya kaiwa masu kama ba sai kun yi amfani da mashi ba, ga sunan kawai za su zo muku saboda jarabawa su zo muku, da ku kunne mai su kuna su, amma yanzu kuna cikin halin ihrami sai Allah ya kawo muku su don ya jaraba ku. Ya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib, dan Allah ya san wa yake jin tsoron sa a fake. To wanda yake nuna ma Allah yake nuna mu'mini zai jarabce su, wannan yana daga cikin lutufin Allah. Ai maka jarabawa dan ka gane cewa wannan jarabawa ce. To Allah ya ce zai mana jarabawa mu ma a cikin rayuwar mu. Saboda haka yayin da kaga haram ta zo haka kawai zaka yi ka cefkota cikin sauki, to kada ka dauka kan cewa wannan wato sauki ne Allah ya kawo maka. Jaraba ka Allah yake gani, zaka ji tsoron sa alhali baka ganin sa. Ka tuna kuma abin da ya faru ga Bani Isra'il, da Allah ya musu irin wannan jarabawar suka fadi su, Allah ya mayar da su ka zamanto birrai. Falamma ataw ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, an hana su ranar asabar. Sai kuma ranar asabar din sai kifiyaye su zo bakin gaba ta ruwa, ga sunan kawai hannu za su sa su kama ba sai sun sa koma ba ma. Amma ran da ba ranar asabar din ba, ran da aka ce su su din sai a nema a rasa. Saboda haka da suka ga haka sai suka yi dabara, sai suka yi rami, idan suka shigo ba za su koma ba. Saboda haka sun yi su din kenan dai ranar asabar, suka yi dabara ta saban Allah, ba su fasaba ma Allah a zahiri ba, amma sun saba ma Allah a batili, ba san kuma wanda suke mu'amala da shi ba shine ya halice ka, ya halici wayo, in wayo kake tsammanin wayan shine ya halice shi, to kaga rashin ganin girman Allah ne. To amma ka duba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dai musu gata, ya musu wannan, sai ya musu gargadi kada su yi. Duk wanda ya wuce iyaka bayan nan, falahu azabun alim, azaba mai radi za ta tabbata a gare shi. To shine ayat da za ta biyo baya za ta yi bayanin irin wannan uqubar ga wanda yayi farauta alhali yana cikin ihrami. Na'am.
Ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدَلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, la taqtulu sayda wa antum hurum, kada ku kashe farauta, kada ku kashe namun daji na farauta, wa antum hurum alhali kuna cikin halin ihrami, sawa'un ihramin na umra ne ko na hajji. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, wanda duk ya kashe wannan naman na farauta, wanda ya kashe shi muta'ammidan da ganganci da gangan, fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am, to sakamako ya tabbata a kans a gare shi na gwargwad na wato kwatankwacin abinda ya kashe daga cikin dabbobin gida, sai a kiyasta daga cikin dabbobin gida abinda yake gwargwadon daidai abinda ya kashe din na farauta, sai ya fitar da shi a matsayin shine sakamako na wannan laifin da yayi. Ya hukumu bihi da wa adilin minkum, mutum biyu ma'abuta adalci daga cikinku su ne za su yi masa hukunci da shi, su ce abinda yake wajibi a kanka shine abu kaza. Hadiyan balighal ka'aba, ya fitar da shi a matsayin hadaya mai isa ya zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma, li yadhuqa wa bala amri, aw kafaratun, ko kuma kafara ta'amu masakin, ita wannan kafara ita ce ciyar da miskinai, aw adlu dhalika siyaman, ko kuma gwargwadon wannan kafarar na azumin kwanaki wanda za su dace da iya adadin miskinan da zai ciyar, li yadhuqa wa bala amri, zai yi wannan ne domin ya dandana mumuna, ya dandana sakamakon a wato al'amarinsa, abinda ya aikata ya dandana wato dacin sakayya da aka yi masa akan abinda ya aikata. Afallahu amma salaf, Allah ya yafe abinda ya riga ya wuce, wa man aada fa yantaqimullahu min, wanda ku diye koma ya zuwa ga wannan aikin, to Allah madaukakin sarki zai dauki fansa akan sa, zai masa uquba, wallahu azizun dhu intiqam, Allah mabuwayi ne mai uquba, wato mai intiqami, mai tsananin uquba akan wanda ya saba masa. Wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana haramcin yin farauta ga wanda yake cikin harami, ƙarin ibada ne. Me hikimar aka haramta ma mai cikin wanda yake shiga cikin harami haramta masa yin farauta? Ƙarin ibada ce na ka dada zamantowa, wato ka nisanci lahau, domin farauta ɗaya daga cikin abinda yakan sa akan yi farauta lahau, wargi. In ka san wanda Allah ya jarabce shi da farauta, sai ya ga mutum ya ji ya yi sati biyu a cikin dawa yana bin zomo, ya kwana da kwanaki yana bin zomo guda ɗaya, jaraba ce. To wanda yake Allah daga in mutum ya shiga cikin halin ibada, ya ɗaukaka kansa gabarin shagaltuwa da wannan. Sannan kuma ƙarin ibada ne na akan cewa an hana maka yin wannan abin a cikin wannan hali da yake halal ne a gare ka, tare da buƙatuwa ya zuwa ga abin da mutum zai ci. Ana buƙatar naman saboda rashin isasshen abinci, amma aka hana ka yin wannan saboda ƙarin bautar Allah. To Allah ya hana, ya ce kada ku kashe, kada ku yi farauta alhali kuna cikin ihrami. duk wanda ya kashe naman farauta to shine sai aka ce ga abin da zai ga abin ga hukuncin Allah akan sa zai biya aljaza sakamako akwai sakayya akwai sakamako da zai biya sakamakon gurgurdan abin da ya kashe daga cikin dabbobin gida to sahabbai aka ce kuma wato masu adalci guda biyu za su yi hukunci daga cikin ku malamai sun yi sabani domin sahabbai sun yi hukunci idan abinda mutum ya kashe ya dace da irin abinda sahabbai suka yi shin sai an nemi mutum biyu sun yi hukuncin ko kuma sai an nemi mutum biyu din sun yi hukuncin ba tunda mun sun yi hukunci bai kamata su ketare hukuncin sahabbai ba to kaulin da yake hada tsakanin sabanin malamai shine mutum biyu su yi hukuncin amma kada hukuncin su ya ketare abinda sahabbai suka yi hukunci idan jimuna ce mutum ya farautar ta in jimuna ce mutum ya farautar ta to sai a wajabta masa akan sai a wajabta masa sai ya yanka taguwa idan kyarkeci ne sai ya yanka rago idan barewa ce ya yanka akuya idan jakin dawa ne ya yanka saniya idan bauna ce ya yanka saniya kuma gurgurdan girmanta gurgurdan girman abin da ya kashe din kenan to anan ma masu hukuncin za su kaddara wannan sai su ce ya yanka saniya a shekara kaza saboda baunar da ya kashe ga girmanta ko jakin dawan da ya kashe ga girmansa si hukunci wannan abin da aka dora masa na abin da zai zama to sakamako din hadaya ce baligal ka'aba wato sai a makka za a yanka ta alka'aba anan ishara ne ga makka wajen da ake yanka hadaya shine makka da mina dukkan kowane kwararo a cikin makka ana yanka hadaya haka dalika ko ina a mina ana yanka hadaya dole ne yanka hadaya idan hadaya dole a yi ta a makka ba za ka zo ka ce to ai shikenan tunda nayi in nazo garin mu na yanka ko kuma bar ne waya ga salula in ce da Allah aje mayan aje a sai rago a yanka mun a gida dole ta zamanto hadiyan baligal ka'aba idan ko kuma su hukunci da kafara au kafara ko kuma su ce kafara kafara nan ta'amu ita ce ciyar da miskinai sai a kaddara wannan dabbar da aka ce a yanka sawa'un rago ne ko tinkiya ce ko akuya ce ko abin nan ko taguwa ce sai a kaddara nawa ne kudinta abinci in aka ce za a sai abinci nawa ne kwano nawa za ta siya na alkama an fahimta to sai a ce idan kwano adadin kwanan sai a raba kwanan nan mudu mudu miskini nawa za a iya ciyarwa daga wannan abincin sawa'un ya kama miskini 100 miskini 200 miskini 300 to sai a ba su kowa mudu daya wannan ta'amu masakin kenan ko ko hadaya ko ciyar da miskini amma ba za ka san adadin ciyar da miskinin miskini nawa za a ciyar sai ka san kimar hadayar tukuna kimar hadayar sai kamar yadda ita abinci abincin sai ka raba shi mudu mudu iyakacin adadin mudun da aka samu iyakacin miskinin da za a ciyar an fahimta na uku shine au adlu dhalika siyama ko iyakacin wannan na azumi shine iyakacin adadin miskinai iyakacin adadin kwanakin da zaka yi na azumi sai su hukunci da duk abin da suka hukunta bit tahir iya adadin adadin miskinai iya adadin kwanakin azumin da zaka yi an yi tahir anan wajen tahir din zabin da aka yi ga alhakimani din ne ko ga shi wanda yake zai zartar ga shi wanda yake abin yake akan sa wasahi akan wanda zai aiwatar ne za su yi masa hukunci ce to ko dai kai hadaya ko kuma ka ci da miskinai kaza ko wanne mudu kaza ko kuma kai azumi a kwana kaza ka san ku iya adadin abin adadin miskinan da za su ci wato abin nan din rago abin nan din kimar saniya ko kimar taguwa ka san ku adadin kwanakin da yawa to sai a baka zabi kai to duk wannan Allah ya ce li yazuqa wa bala amri dan ya dandana wato sakayya akan al'amarin akan abin da ya aikata sakayyar lamarin sa dan mutun ya san cewar in ya saba ma Allah akwai ukuba shi yasa ake ko shi yasa aka kira ta kaffara wato wanda za ta yafe masa zanubansa idan mutun kun ga wannan zanubin da Allah madaukakin sarki ce zai yafe shi kenan duk zurbin da kaji an ce akwai kafara mai sauki ne Allah zai yafe shi a can wanda ko babu kafara to idan mutun ya dandana wabal din anan wanda ba a yi bude masa kofar kafara ba sai fa a can fa kenan ka ji dandana abinda mutun zai sha wahala a ciki a ce azumin nan zaka ci da miskinai guda 30 a ce zaka yi azumi kwana 30 a yawakon wannan abinda kai ka san zaka dandana a jikinka to wanda aka ce babu kafara to tsarkake shi fa da azabar wutar jahannama ne in ba Allah ne ya yafe ma shi yasa mu yawaita istighfari Allah ya yafe mana to wannan hukuncin ga wanda ya da gangan ne to wanda ya bisa mantuwa fa ko bisa kuskure kuma bisa kuskure wannan yana yawan faruwa ka je kai ihrami ka dauko motarka kana tukawa daga Madina zaka taho Makka ko daga Taifa zaka taho Makka kai Hajji ko kai Umra a cikin hanya kana tafiya a hanya sai barewa ta fito a guji sai ka make ta ta mutu kaga ba daniyar farauta bane ba da gangan kai farauta ba ko amma kana cikin ihrami amma barewa ba Said bace Said ce akuya ba Said bace inda ka in ka buge akuya babu komai ka buge rago babu komai amma barewa zomo kurege ka buge shi ko tsuntsu ko da ta tabara ce ta zo wucewa ka make ta ka kashe Said to hukuncin zai hau kanka ko ba zai hau kanka ba jumhurin malamai suna kan cewa zai hau kanka domin babin kafara da mai kuskure da mai ganganci duk da yake kamar yadda yake wajen diya kamar yadda mai diya wanda ya yi da gangan idan aka yafe masa kisasi zai biya diya haka wanda ya bisa kuskure shi ma zai biya diya saboda haka tunda babin su babin kafara ne a kaul a wajen Malik wanda ya a wajen Malik da Shafi'i da Shafi'i da ashabur ra'ayi sune al-ahnaf mutun zai yi wannan kafara tana kansa ko bisa kuskure ne ko bisa mantuwa shine mutun ya manta cikin ihrami yake sai kawai yaje ya kama farauta yaje yayi ومن عادف أف الله أما سلف أبن دير جاي وشي الله يشي ياي أفوا وني نات إيدك تكين واتو رحمر الله تكين شريعة سي أجالاي أبن دير وشي دا شي كنا ينزوزا السوم سابن الأمر كما وانا مرنك أمباني دا شي كويو شي وجن مؤامنة دا متاني وجن صلوه تنا شي بوا وجن سكا قائدة أما كرنتو وجن سكا قائدة وجن مؤامنة دا متاني أبو بوا أكي دا انكتش دول سي أنزو أمامي تنطو بضاء تبيا بابا سي أجالاي ce to yanzu kuma za a dora a sabon dori ne sai ya zamanto kowa a bisa bayyana ake wato kowa ya san ga sabuwar doka dan a aikata ta wannan usubi ne alqur'ani da ya kamata mu kula da shi in a wajen a gidajen mu a wajen hukunci da wajen sulhu tsakanin mutane da wajen abubuwa da dama wa man adafa yantaqimullahu min wanda kudiya koma Allah zai masa ukuba wallahu azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne mai tsananin ukuba ne Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagara Allah ba abin da yake gagaran sa kuma abucin intiqami ne Allah ya iya azaba ma abucin intiqami ne Allah ya iya azaba gwani ne saboda haka in yayi danka sha wahala zaka sha wahala yanda ya kamata saboda haka wannan ya sanya mu ji tsoron Allah shi yasa aka ambaci Allah da waɗannan sifofi domin ya zamanto kan cewa mun kiyaye saba masa Allah madaukakin sarki ya bamu fahimtar alqur'ani ya bamu ikon aiki da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk